الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 14 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi su kan iya gabata na'am kwarai hadisi ne sahihi wanda ke nuna cewa mumini da zai keɓanci lokaci ya koyi daidai da aya biyu ta Al-Qur'ani ya fi a bashi wato taguwa biyu waɗanda suke masu manyan tuzo kuma waɗanda suke masu ciki wannan hadisi yana nuna cewa abinda ake buƙata da muminai su dukufa akan koyon Al-Qur'ani koyansa ta hanyar iya karanta shi da kuma hanyar fahimtar ma'anarsa tare da kuma kokarin yin aiki da abinda Al-Qur'ani ya kunsa na hukunce-hukunce don haka kuma hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake shi a gaba a wannan babi shine hadisin Usman Allah ya kara masa yadda da ke cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama manzon Allah yace fiyayyanku shine mutumin da ya koyi al-qur'ani ya koyar da shi idan kana so ka zamanto zababbe a cikin jama'a to ka dukuba akan neman sanin al-qur'ani in kai sani kuma ka sani domin al-qur'ani shike sama da komai domin zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda zancen Allah ku sifa ce daga cikin sifofinsa kamar yadda ya tabbatar mana da nasi na Al-Qur'ani cewa zancensa ne Al-Qur'ani kamar yadda yake cewa a fatahumuna an yu'minuna kum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da fatassa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana ذلك بانهم قوم لا يعلمون هكذا فدس يريدون ان يبدلوا كلام الله نعم نعم عليكم السلام
ارام شاور في شعر وانا ذا ان وين يجدك هذا دون وانا وجهي
نعم
مال الشعر ودي يا دنگنتا يا رسوان
yawa tambayar dan uwa wace shayarwa ce wadda take yada haramci tsakankanin ita da ta shayar da shi wanda aka shayar kuma da ƴaƴanta da ƴan uwansa dai duk wanda za su bi wanda suka gabata da wanda suka biyo baya akan wannan mas'ala maganganu na malamai kusan magana biyar ke akwai wasu malamai suna ganin shayarwa daidai da tsuntsar nono daya idan da yayi wannan to haramci ya yadu. Wannan matar da ya tsuntsu nonon ta ta zama mahaifiyarsa, ƴaƴanta mata da waɗanda ko kuma mu ce ƴaƴanta gaba ɗaya da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya gaba ɗaya ƴan uwansu ne na shayarwa, babu aure tsakankaninsu. Haka nan ƴaƴan wannan miji na wannan mata da ta shayar da shi a wannan lokaci, ƴaƴansa su ma sun zama to haramun jinsa, ma'ana ƴan uwansa ne. Wasu malamai suna ganin cewa shayarwa wadda take haramtawa wato ita ce shayarwa guda goma, duk da cewa shayarwa goma lalle wannan ya tabbata a nassi, amma a farkon musulunci ne. Daga baya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafe wannan hukunci, aka takaita jama'a akan shayarwa biyar, kamar yadda hadisi ne na Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda nassi ne na Alkur'ani, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shafe tilawar, an gane ku, ya shafe tilawar, amma hukuncin yana nan, shayarwa biyar ita ce take haramtawa. Idan yaro misali ya buƙaci a shayar da shi, aka shayar da shi zuwa jimawa, ya buƙaci a shayar da shi, aka shayar da shi, sannan zuwa wani lokaci ya buƙaci shayarwa, aka shayar da shi, idan an yi sau biyar to haramci ya tabbata. Sawa'an ayi ne ɗaya aka yi ko kuma a wasu kwanuka waɗanda suke daban-daban. Kenan ka'ida a nan, abinda muke so mu sani, duk macen da ta shayar da yaro sau biyar, an gane ku, kuma shayar wannan malamai suka ce kafin a yaye yaro, kafin ya wadatu kenan game da cin abinci, kafin a yaye shi, idan aka shayar da shi sau biyar to wannan haramci ya yadu. Kenan matar da ta shayar da shi ta zama mahaifiyarsa ta hanyar shayarwa, wannan miji nata a wannan lokaci shi kuma ya zamanto mahaifinsa kenan na hanyar shayarwa. ƴaƴan wannan mata kenan da waɗanda suka gabata kafin a kawo shi ta shayar da shi, da waɗanda za su biyo baya gaba ɗaya ƴan uwan shi ne, babu aure tsakaninsu. Haka nan shi wannan miji na wannan mata da ta shayar da shi a wannan lokaci, ƴaƴanta, ƴaƴansa kenan, ƴaƴansa wannan kuma haram sun zama ƴan uwan shi, haramun ne ya aure su. Saboda me yasa wannan miji shine ya bubbugar da nonon da shi dan ya samu ya sha a wannan lokaci? Idan yana da wata mata, tana da wani dacin da ba, tana da wata iyacin da ban wanda ba iyar shi bace ba, zauwa ta yi da shi a gona, to wannan akwai aure tsakankaninsu. Amma misali yanzu mace ce ce ta shayar da jinjiri, ta shayar da shi, sai ya zamanto mijinta yana da mata uku, ita ta ci kwan hudu, to idan ta shayar da shi a nan, abinda muke so mu sani, matar da ta shayar da shi wannan matsayin uwa take gare shi, domin Ubangiji ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum, an gane ku, wa akhawatukum min arda'a, dan haka kenan ƴaƴanta da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya gaba ɗayansu ƴan uwansa ne. Haka kenan waɗannan mata guda uku idan suna da ƴaƴan wannan miji da waɗanda suka gabata da waɗanda za su biyo baya gaba ɗaya ƴan uwan shi ne na shayarwa. Amma idan wasu ƴaƴa ne suka zo da su daga wani gida can daban, to wannan babu haramci tsakankanin shi da su. Na'am, yake cewa
wasu ma'aurata ne sai ya wakana tsakaninsu, sai mijin ya ce wa matar kan ki ka ce
wani sadi muji ne da mata suka samu takon saka ja'in ja, ya ce kada ta yi kaza, ita ku ta ce sai ta yi, ya ce to idan kika sake kika yi akan aurenki, kamar misali ya ce kada ki sake ki fito ba tare da izini na ba, ko kuma kada ki sake ki leƙo ƙofar gida ba tare da izini na ba, ita ta ce sai ta yi leƙe, ya ce to idan kin yi akan aurenki, wannan abu da ya hana ta sai ta aikata, sai ta koma gidansu. Bayan sati biyu sai ta dawo, aka ci gaba da zama, menene hukuncin matsayin wannan aure? A nan idan saki bai kai ba, gaya bai kai ƙarshe ba, wannan kenan a lokacin da ta dawo in ya kyale ta ya ci gaba da zama da ita kenan tamkar ya dawo da ita matsayin matar shi ce take an gane ku amma in kafin ta aikata wannan abu da ya gitta sharadi akan shi cewa in dai akan auren ta in saki biyu ya tabbata to inda aikata wannan abu ya zama saki na uku kenan babu aure zakankanin su sai ta aure wani miji shan daba dan duk lokacin da kuka rabu da mace ta fita ta dawo ko kuma aka dawo da ita an gane ku bayan ka abuka saki to in dai baka maida ta ba kenan ka yarda ne akan dawowar da aka yi da ita idan ka ci gaba da zama da ita wannan ka maida ta a matsayin matar ka ce matukar idda bata kare ba an gane ku matukar idda bata kare ba shi ko idda daman bayani ya gabata in me yin jini ce ta yi jini uku in wanda ba ta jini ce saboda yarinta ko saboda dattijantaka shine za ta lissafa wata uku daga ran da saki ya tabbata tsakaninta da mijinta in mai ciki ce ko haife cikinta in ta haife ciki shi ke nan idda ta kare na'am to wannan matsala mun yi bayani akan ta ba so dai ba so biyu ba an gane ku wannan me ke banta ba da waɗanda suke ƙauyuka na kusa da birni inda ke akwai juma'a hatta da su waɗanda suke yan gari inda idi da juma'a suka haɗe a rana ɗaya to wajaucin zuwa juma'a ya sauka wasu malamai suka ce dole kuma za ku sallaci sallah azhar wasu malamai suna ganin kwata-kwata ma hatta da sallah azhar din ta saraya an gane ko idan juma'a da idi suka haɗe a rana ɗaya in ka halarci sallar idi to ba dole bane baka ji juma'a malamai suka ce sai kai kwancin ka in lokacin azhar yayi ka tashi kai in ka je kai juma'a juma'a ta tsaya ma matsayin azhar wasu malamai suka ce kwata-kwata ma ba maganar azhar din sai la'asar kamar yadda Ibn Zubair yayi kwancin sa bai fito ba sai a lokacin la'asar an gane ku amma ga wanda ya samu sallar idi wanda bai samu sallar idi ya tabbatar da cewa akwai wajibcin zuwa juma'a a kansa na'am darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen assalam an gane ku assalam lamun kin kenan fataha zaka masa assalam ba zaka ce ba assalam ko kuma assil shine malam yake cewa babu salami wato babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sabut shi assalam kamar yadda a Hausa ake kiransa da sunan cewa shine a wannan sautu a Larabci in ma ka ce assalam ko ka ce assalam lafazin assalam da assalaf gaba ɗayan su ɗaya suke ta ɓangaren abu da ma'ana ita wannan mu'amala an ambace ta da cewa assalam malamai suka ce li taslimi ra'asil mali fil majlis domin meka wato shine uwar kuɗi a majalisin da aka kulla wannan yarjejeniya lokacin da aka kulla wannan mu'amala an gane kulli taslimi ra'asil mali fil majlis domin bayar da wato shine uwar kuɗi a lokacin da aka kulla wannan mu'amala ta sautu sannan suka ce kuma an ambace shi as-salaf domin gabatar da ita uwar kuɗi kenan a majalisin da aka kulla wannan mu'amala shine dai yanda ma'anar shi a fili ta bi fitowa kenan idan aka koma akan abinda Bature yake kiran shi command abinda mutane suka fi sani a yau kenan idan aka ce command shine kaya ne babu su a ƙasa kenan sai ka bada bayani ina buƙatar kaya kaza kala kaza adadi kaza shi wanda zaka masa command sai ya ce to a nawa nawa zamu yi sai ya ce kaza kaza zaka bada shi kuma sai ya ce a idan zaka kawo mun akan kaza kaza na yarda na amince to idan har kun yarjejeniya kun samu ittifa akan haka to dole ne zaka kawo kuɗi ka meka masa kuma a yanke ajalin ranar da zai kawo maka wannan kaya wanda mun wuce da hadisin da yake tabbatar da wannan mu'amala, duk da cewa mun yi bayanin cewa mu'amala ce wadda take da tushe a cikin Alkur'ani da Sunna da ijma'i na malaman al'umma, haka nan kiyasi ingantacce ya tabbatar da wannan mu'amala, wanda dalili daga cikin Alkur'ani akan halaccin yin koman shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Dalili daga cikin sunna shine hadisin da malam ya zo mana da shi a karkashin baban. Ijma'i kwa shine kamar yanda al-Imam Shafi'i yake cewa ajma'atil ummatu ala jawazi salami fi ma alimtu, yace al'umma ta musulmi gaba daya sun yi ijma'i akan halaccin yin koman, yace a iya a sani na ban taba sanin wani malami wanda ya saba akan wannan hukunci. To dan haka ta hanyar kiyasi kwa, saboda anan shi wanda ya bayar da koman zai amfana, menene amfanin da zai samu? Zai samu kaya a farashi wanda yake ƙasa da yanda in da a ce kudi zai hudda a wannan lokaci ya sai kayan, maimakon inda za a sayar masa da kayan wannan jika-jika a wannan lokaci. To idan koman ne ya bada, bai wucewa kayan ya zo masa a dala 100 ko a dala 150 ko kuma abin da yake ƙasa da haka ko sama da haka. Sannan shi wanda aka bashi koman kin kaya shi ma ya amfana, menene amfanin da ya samu? Tuntuni ya samu kuɗi a hannu, an gane ko? Ya yi lissafin kenan iyayen da zai sayo wannan kaya da iya abu wanda yake na riba shi, kaga ba a kudaden shi bane ba zai dauka ya sayo wannan kaya, kudaden shi wanda yake kasuwa yake saye da sayarwa, idan ya tafi sai ya saro wasu kaya na daban. Wannan kuma kuɗi da aka gabatar masa zai sayo kayan da aka bashi koman ya ware riba shi daga ciki. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada mana, kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار الصلاة والصلاتين والصلاه. وتويكي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa birnin Madina, a lokacin da ya isa birnin Madina ya samu mutanen Madina suna bada koman gaba da ƴaƴan itaci as-sanata, tsawon shekara guda, an gane ko? Ai muddatas sana, tsawon shekara guda, wasalataini da tsawon shekara biyu, wasalas da tsawon shekaru guda uku. Kamar misali, sai ka tarar da mai gona sai ka ce masa ina buƙatar buhu 100 na dabino. Idan kaka ta yi lokacin da aka yanki dabino, to ina buƙatar buhu 100, a nawa nawa za a sai da mu? Shi mai gona sai ya ce, to zan iya sayar maka shi akan kaza kaza. Kenan a lokacin kakar shi, lokacin da yake arha ga farashi wanda yake kasa, kaga inda a yanzu zai saya ba lokacinsa ba, duk buhu ɗaya zai saye shi misali jika goma, to in a lokacin kakar shi ne ba zai wuce jika biyar ba. To sai ya ce ina buƙatar dabino buhu 100 da kaka. Sai ya ce to zo mu yi ciniki. A yi ciniki a dandance, shi wanda ya bada koman sai ya ɗau kuɗi ya ba mai gona, sai yi jiran kenan lokaci. Idan lokaci ya yi, dole mai gona idan ya yanki dabino zai lissafa masa buhu 100 iyayen da suka yi ya bashi. Idan Allah ya kaddara shekara ce wanda itace ba su yi ƴaƴa ba, shi wanda ya bada koman in ya ga zai iya, yakan iya ɗaukan haƙuri a kai shekara ta gaba, an gane ku? Idan kwa ya gaba zai iya ba, to take yanke sai a bude wannan koman da aka yi kenan, a dawo masa da kudaden shi, a dawo masa da kudadensa, ko kuma a bashi wani abu wanda zai tsaya matsayin kudin shi, amma in ya yarda ya amince. Idan ya ce kudin sa yake so, to take yanke za a hada masa kudin sa, saboda ajalin da aka yi yayi, maimakon a bashi kaya babu kaya, kenan dole a dawo masa da kudin sa. Misali, ni ne nake da gonar dabino, wani sai ya zo ya ban koman dikin buhu 100 zuwa kaka zan bashi, to wannan shi ma sai ya zo yana da bukata, to wannan yakan iya bada koman dikin shekara ta gaba, wannan yakan iya bada shi ma shekara wadda take ta gaba. To haka suke yin wannan mu'amala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da su akan haka. Manzo Allah sai ya ce da su man asnafa fi shay'in, duk wanda ya bada koman game da wani abu dan bai kebanta ba da ƴaƴan itace, ko ma menene za a iya bada koman kin shi. Da haka ya ce man asnafa fi shay'in, manzo Allah ya ce duk wanda zai bada koman game da wani abu falyusrif fi kainin ma'lumin, manzo Allah ya ce ya bada koman a cikin zakka wanda yake sananne. Kenan in abinci ne wanda ake aunawa da tiya, to ya bada koman a cikin kenan awo na zakka wanda yake sananne. Misali idan bahuna ne sai ka ce bahudan tiya 40-40 nake bukata guda 100, kaga anan ai an san abin da bahu yake dauka, kuma ka fada adadin tiya 40. Idan dan tiya 20 ne sai ka ce bahu nake bukata guda 50 ɗan tiya 20-20. Shine yace falyusrif fi kainin ma'lumin, manzo Allah yace ya bada koman a cikin wato zakka wanda yake sananne. Kenan in abinci ne wanda ake aunawa da tiya, kenan yayi bayani. Sannan sai yace wa wasnin ma'lumin, da kuma abu wanda yake sananne. Kenan in abin da ake aunawa ne da scale, to ka bada bayani akan abu wanda yake sananne. Kenan in yan kilo 50-50 ne kai bayani, bahu nake bukata guda 100 yan kilo 50-50, ko kuma bahu nake bukata guda 100 na dabino, amma kowanne ya zamanto nauyin kilo 100. Sai yace ila ajalin ma'lumi, manzo Allah yace kuma zuwa ajali wanda yake sananne. An gane ko? In a wannan shekara ne kace masa a wannan shekara nake bukata da kaka ke, in kuma shekara ta gaba ce sai ka fada masa cewa shekara ta gaba, shekara 1 ko shekara 2 ko shekara 3. Kenan kamar yadda muka yi bayani, idan ajali ya cika dole shi wanda aka bashi koman ya kawo kaya. Idan bai zo da kaya ba akan lokacin da aka kayyade, kenan wannan mu'amala ta baci. In shi wanda ya bada koman zai iya daukan hakuri zuwa wani lokaci a ƙarajen lokaci, to wannan tashi ta rage. Amma idan yace ba zai dau hakuri ba, dole za a lissafa masa kudi ciniki ya tashi. Idan ajali ya wuce ka zo masa da kaya, ba dole bane bai amsa. An gane ko? Ba dole bane bai amsa, yana iya barin kayan ka yace ni ajiya nake bukata, dan haka yau bana bukatar wannan kaya, kudi na nake bukata. To shine muka yi bayanin cewa shi koman yana da sharuɗa, sharuɗa guda 6, kuma dole sai sun cika sannan zai inganta. Idan sharadi ɗaya ya ratse, to wannan kwata-kwata baya halatta. Sharadi na farko wato shine muka ce duk abin da za a bada koman ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi ta hanyar sifa, sifa wadda kuɗi yakan iya sabawa. An gane ko? Misali a tantance shi ta hanyar sifofinsa, wanda sabanin sifa yakan iya kawo canjin kuɗi. Kenan farko dole sai an tabbatar da sifar shi abin da za a bada koman. Shine muka yi bayani abu na farko ka bada jinsi, ka ce jinsin abu kaza nake bukata. Yanzu misali a jinsi na tufafi, ai akwai riga akwai wando akan abin da ya shafi kayan maza. Idan za ka bada koman, baka cewa kawai tufafi na bada koman, ka ce ina bukatar ka kawo min tufafi kaza, a sai ka bayyana. Shin riga da wando complete, ko kuma riga kadai banda wando, ko kuma wando banda riga? A nan kenan sai ka yi bayanin jins. Misali idan riguna ne kake bukata, sai ka bayyana ina bukatar wato riga 100. An gane ko? Kenan anan ka bayyana jinsi, riga kake bukata ba wando ba, domin in ya kawo maka wanduna dole zai kwashi kayansa. Sannan kuma ka masa bayanin nau'i, menene nau'i? Anan sai ka gaya masa in ma na auduga kenan, wanda yake koton, ko kuma wanda yake na leda kamar wanda yake polyester kenan. Ka bayyana masa riga nake bukata guda 100, kuma yadin ya zamanto auduga ne kenan 100 saman 100. Sannan kuma ka bayyana masa jauda, mene ake nufi da jauda? Kenan shine kyawun kayan, kaya nake bukata kenan quality kaza, dole sai ka masa bayani. Sannan kuma ka masa bayani dangane da launi. An gane ku? Sannan kuma ka gaya masa wato sakar wani gari ne, ko kuma dinkin wani gari ne, wanda ake dinka shi, in ya zamanto a gari kaza ana dinkawa, a gari kaza ana dinkawa, kaga suna iya bambanta a wajen kudi dinkin gari kaza da na gari kaza kuma launi kanshi yana iya yana iya sa wannan canjin launi da ake samu game da tufafi yakan iya saba kudi haka nan ta bangaren shi nau'in shin auduga ne ko ba auduga bane kudi yana iya canzawa kenan don haka anan abinda muke so mu sani kenan dan kada a samu wata jayayya da hayaniya dole duk abinda za a bada komai ya zamanto abu ne wanda za a iya tantance shi ta hanyar sifofi kenan wanda in sifa ta saba kudi yana iya canzawa kenan dole kai bayani jinsin sa da nau'in sa da kyawun sa da launin sa da garin da ake samun kaya sannan abu na biyu sharadi na biyu shine al-ilmu bis-saman kenan sani game da kudi shi wanda za a ba komandi ya san a nawa-nawa ne zai kawo shi wanda zai ba da komandi ya san a nawa-nawa ne za a kawo masa dole kai sai ka san kudin da za ka ba da shi ya san kudin da za a ba shi kenan akan nawa-nawa ne aka yi ciniki sharadi wanda yake na uku shine karbar kudi take yanki a inda aka ba da komandi an gane ko take yanki in dai mun dandance to dole na lissafa kudi na meka maka idan aka rarraba ba tare da an ba da kudi to wannan ya baci wannan mu'amala da ake ta baci wannan kenan muna magana a shar'anci ba irin komandi wannan yau tsarin bature wanda takardu ne za a baka kai za ka je ka nemi kudi ka je ka sayo kaya sai ka sayo kaya ka ba su kaya kuma kafin a baka kudi sai lokaci an dau lokaci wanda yake mai tsawo an gane ku sai an dau lokaci mai tsawo to shi ka'ida a shar'anci su ake kowa ya amfana da shi wanda ya bada koman da shi wanda aka ba koman kenan dan haka ake bada kudi kai zai take yanki in dai aka rarraba ba tare da an bada kudi to wannan koman da ya baci sharadi na hudu shine malamai suka ce an yakuna muslimu fihi fi zimma kayan da aka bada koman a san da cewa shi wanda aka ba koman shi aka sani maganar ya gama ku da wani wannan bata ma taso ba kai muka ba komai kai zaka zo mana da kaya an gane ko ba dan komai ba dan kada a samu wata hayaniya da rigima tunda kai aka ba komai dole zaka zo da kaya akan lokaci kuma iya yanda aka baka komai kuma iya adadin abin da aka ce ka zo da su dan kana iya cewa ka ba wani yazo ya ce a ni daidai na bashi shi ya ce a ni ba haka baka ba ko kuma a wasu sun bace akan hanya to wa za a nima kenan kai da aka ba komai dole ne kai aka sani wannan shine sharadi wanda yake na hudu dole shi ake bi kenan in lokaci yayi in ma yazo da kaya ko kuma ya dawo da kudin da aka bashi sharadi na biyar shine an yakuna muajjalan ajalan ma'luman wato ya zamanto an sanya masa lokaci sananne na baka komai yin waɗannan kaya amma daga nan zuwa sati biyu kamar yanzu misali yau muna 5 ga watan bature wata na farko shekara ta 2015 to zan iya cewa daga nan zuwa 15 ga wata nake buƙatar wannan kaya in ma a gobe ka same su ka zo mun fa lillahi alhamdu amma kar ka sake 15 ga wata ta wuce ba tare da ka zo kaya in 15 ga wata ta wuce baka zo da kayan da na baka koman to wannan koman ya baci amma in ba da koman in ce ran da ka samu ka kawo wannan baya halatta dole a bayyana ajali wanda yake sananne don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yusrif fi kaydin ma'lumin wa waznin ma'lumin sai ya ce ila ajalin ma'lumin kenan dan haka dole a sanya lokaci wanda yake sananne sharadi na shida shine abinda aka ba da koman ya zamanto abu ne wanda akan same shi a lokacin da ya zama wajibi a bayar da kaya an gane ko kenan in za a bada koman a tabbatar da cewa kayan da aka bada koman lokacin da aka kayyade akan iya samu a wannan lokaci amma duk abinda an tabbata ba a iya samun shi a wannan lokaci to wannan baya halatta ai koman din shi kenan sai an tabbata kenan a lokacin akan iya samu yanzu misali mutumin da zai bada koman kin kamar buhu 100 na hatsi yanzu mutum a farkon damuna yana iya cewa idan an yi ruwa dai zuwa biyu ina buƙatar buhu 100 na hatsi kaga ba lokacin samun shi bane kenan dole a kayyade lokaci ya zaman to lokacin da ake samu kaya kenan shine lokacin kaka. Dan haka dai anan a takeice kamar yanda mu'amala take anan kenan dan kasuwa zai iya ganin mai gona ya bashi komalikin amfani idan yana bukatar hatsi buhu 20 ko 30 ko 50 ko 100 to akan iya yin cinikin yanda za a daidaita kudin shi da kaka kenan in ya so ya gabatar masa da kudi in lokacin kaka yi kenan shi kawai iya shi ya sani ya hada masa hatsin da ya bashi komalikin ya zo masa da shi. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع. مالن الله يجي kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani dangane da sharuda wato a wajen ciniki a wajen saye da sayarwa. Asali game da yin sharuda a wajen saye da sayarwa wannan abu ne wanda yake tabbatacce kuma duk cinikin da aka kulla akan sharadi to dole in an maka sharadi ka tabbata akan wannan sharadi matukar sharadin bai cika ruba da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala domin musulmi suna kan sharadin su sai dai sharadin da ya saba ma shari'a ta Ubangiji subhanahu wataala shine sharadin da ya halatta haram ko kuma ya haramta halak ko kuma ya hana abin da ya halatta to a wannan lokaci wannan sharadi sharadi ne wanda yake batacce ba za a waiwaya ba zuwa gare shi domin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada hadisi na cikin sunani Abi Dawud hadisi ne ingantacce manzon Allah yake cewa as-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala wal muslimuna ala shurudihim. Maza Allah ya ce sulhu halaka ne tsakankanin jama'a ta musulmi idan aka samu rashin zuttuwa da hayaniya to a zo a sulhunta jama'a wannan halaka ne an gane ko kadan rumtse ido ka sauka daga kan haƙƙinka shi ma wancan ya dan sauka daga kan wani haƙƙinsa wani bangare na haƙƙinsa kenan a daidaita ku wannan ya halatta. Maza Allah ya ce sai dai sulhun da yake halatta haram ko kuma yake haramta halaka wannan baya halatta kwata-kwata. Duk sulhun da in an yi shi zai haramta abinda Allah ya halitta ko ya halitta abinda Allah ya haramta to wannan kwata-kwata baya halitta. Sai ya ce wal muslimuna ala shurutihim, maza Allah ya ce musulmi suna kan sharuɗansu. An gane ku? In dai sharadi bai cika ru da alkur'ani da sunna to wannan dole ne a zartar da shi dole a cika domin Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni game da cika alkawali. Ayoyi sun wuce a lissafa a cikin Alkur'ani na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud, Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku mu'minai ku cika game da alƙawullan da kuka yi in ma tsakaninku da Ubangijinku ko kuma tsakaninku da bayinsa. Haka Ubangiji ta'ala ya fada a cikin sanan ya koma fada a cikin suratul an'am wa bi ahdillahi awfu, game da alƙawarin Allah ya ku jama'a ku cika. Haka kuma yace wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum, ku cika da alƙawarin Allah in kun yi alƙawari. An gane ku? Dan cika alƙawari abu ne wanda yake wajibi. Idan kuka yi ciniki da mutum ya gitta sharadi kai yadda ka amince da wannan sharadi kuma alhali sharadin bai cika ru da hukuncin Allah to dole ne ka cika da wannan alƙawari akan sharadin da kuka yi in ma kai da zaka sayar da kaya ko kuma kai da zaka saya. To shine insha Allah za mu ga kenan hadisan da suke tabbatar mana da halaccin yin sharadi a wajen saye da sayarwa. Al hadithu thani was 70 ba'da al 200 ana Aisha radhiyallahu anha annaha qalat ja'atni bariratu radhiyallahu anha fa qalat katabtu ahli ala 9 awaq fi kulli amin uqiya fa a'inini fa qult in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'alt fa dhahabat bariratu radiyallahu anha ila ahliha fa qalat lahum fa abaw 'alayha fa ja'at min indihim wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama jalis fa qalat radiyallahu anha إني أردت ذلك على أهلي fa abu illa an yakuna lahumul wala fa akhbarat aishatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qal khudhiha washtaridi lahumul wala fa innamal wala'u liman a'tak fa fa'alat aishatu radiyallahu anha thumma qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fin nas fahamidallaha wa athna alayhi thumma qal amma ba'd فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وتؤي إن شاء الله إكرامة يدى كتشوى بريرة الله إكرامة يدى تزوجينا an gane ku wanda ita Barira baiwa ce kuma ta kasance ta kanje gidan Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kan taya ta aikace aikace ma'ana kadimarta ce to wani lokaci Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ja'atni Barira Barira Allah ya kara mata yadda ta zo waje na faqalat sai tace da ni ka tabtu ahli ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiya tace na kulla fansa wato tare da masu gidana akan wato uqiya tara a duk shekara zan hada musu uqiya guda lafazin ka tabtu an ciro shi ne daga alkitaba in aka ce alkitaba shine dora fansa idan aka ce dora fansa mutumin da yake da bawa ko baiwa sai ya zauna da bawan nasa su yi yarjejeniya ya dora masa fansa akan cewa zai bashi wata dukiya gwargwadon kaza zuwa lokaci kaza idan ya hada masa wannan dukiya gaba daya to ya yantar da kanshi ya zama da wannan shine ake kira da dora fansa kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya kwadaitar da mu'minai waɗanda ke da bayi a ƙarƙashin su cewa su dora musu fansa in su bayin sun nemi cewa a dora musu fansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ke faɗa a cikin suratul nur wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum an gane ku Ubangiji subhanahu wataala anan yayi umarni idan bayi suka nemi a dora musu fansa domin su yantar da kawunan su su zama to yaya to kai da kake rike da bayi to ana buƙatar ka dora musu wannan fansa ku yi yarjejeniya in har ka sani cewa akwai wani alkhairi game da dora ma bawon fansa to shine take cewa ka tabtu ahli wato nayi yarjejeniya ta fansa wato da masu gidana ala tis'i awaqin wato akan zan hada musu uqiya tara lafazin awaq jam'i ne na uqiya uqiya wani ma'auni ne wanda suke auna azurfa a wannan lokaci shi uqiya abin da yake badawa yana bada nauyin wato dirhami 40 an gane ku dirhami 40 to ita tayar jejeniyar sun kulla wannan wato mu'amala ta dora fansa tsakaninta da masu gidanta akan cewa za ta hada musu wato uqiya tara kenan 40 su tara kenan shine ya kama 160 wannan 360 dirhami kenan 360 sannan kuma a duk shekara kenan za ta hada musu uqiya daya kenan dirhami 40 kenan sai an dau shekara tara sannan za ta ida biyansu to shine tace ka tabtu ahli na yadda da dora fansar da masu gidana suka mun ala tis'i awaqin akan in hada musu uqiya tara fi kulli amin uqiya a duk shekara in hada musu uqiya dai kenan dirhami 40 sai tace fa ini ne tace ya Aisha ki taimaka mu ki agaza فقلت عائشة تتي سينة دئتا إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت عائشة تتي إن أحب أهلك إن هرما سجدنك sun yadda sun amince an aqudda halahum in lissafa musu uqiya tara gaba dai kudi hannu ba bashi ba wa wala ukili alwalaycinki ya tabbata gare ni Aisha tace fa altu a yanzu zan fada musu an gane ku shawara Aisha take ba Barira tunda ta nemi cewa ta taimaka mata to Aisha tace mata je ki wajen masu gidanki ki gaya musu idan sun ga sun yarda sun amince wannan ukiya tar da suka dora miki wanda zaki hada musu a shekara tara to take yanke zan lissafa in ba su amma tare da cewa alwalaycinki a hannuna yake lafazin alwala shine annusra an gane ko akwai wannan wala'ul itiq akwai kuma wala'ul hilf shi in aka ce wala'ul itiqi ko kuma wala'ul ni'ima shine idan ka yanta bawa to wannan bawa maulakin ka ne yantaccen bawon ka ne idan wannan bawon Allah ya masa rasuwa baya da magaji to kai zaka gaje shi an gane ku wannan kuma wato kamar wannan bawa ya riga ya zama dan uwanka dan uwa kuma ɗan uwantaka wanda take ta danganta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alwala'u luhumatun kaluhumatin nasab to dan haka kenan anan ya riga ya zama dan uwanka idan ya mutu kenan baya da magaji to kai zaka gaje shi idan aka ce wannan wala'ul hilf shine wato alwalaici wanda yake na kawance kamar misali kakan iya zawwa ka samu wata kabila sai ka kulla kawance da su kan cewa kana tare da su jininka jininsu an gane ku jininka jininsu kenan duk abin da ya same ka ya same su duk abin da ya same su kai ya sama yanda kabilu na Larabawa karamar kabila takan kulla kawance da babbar kabila saboda in wani abu ya taso za a danne ta a zalunce ta to waccan babbar kabila ba za ta bari ba kuma duk abin da ya same ta kenan ita ya sama ita ma abin da ya same ta ita ya sama to amma anan me ake nihi shine wato wala'u wannan wala'un ni'ima ko kuma ka kiraye shi wala'ul itiq shine Aisha take cewa in sun yarda sun amince wannan uqiya tara in lissafa musu kudi hannu na basu wa wala'uki bi amma alwalaycin ki na gare ni fa zahabat bariratu ila ahliha barira Allah ya kara mata yadda sai ta koma wajen masu gidanta fa qalat lahum ta fada musu abinda Aisha ta fada mata cewa za ta hada mata uqiya tar ta ke yanke ta kawo din sun yadda kuma alwalayci na ta ne fa abu alaiha sai suka ki suka ce basu yadda ba basu amince ba an gane ko fa abu aifa mutanahu suka ki suka nuna rashin yadda su da amince wasu فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بريرة سي تداو دغ وجن ماسو gidanta تزو نان wurin Aisha Allah ya karamata yadda a lokacin da ta shigo gidan Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zauni lafazin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis jumla ce haliya kenan dawowar da Barira take gidan Aisha sai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauni a wannan lokaci fa qalat sai tace da Aisha inni aradtu zalika ala ahli abinda kika fada mun naje na fada ma masu gidana fa abau amma sun ki amince an gane ko sun ki basu amince ba illa an yakuna lahumul wala sai idan alwalayci zai kasance nasu ne kenan ita taje ta fada musu amma sun nuna rashin yadda su da amincewarsu sun nuna cewa sai dai idan su za su kasance suke da alwalaycinta to za su yarda Aisha ta lissafa kudi ta basu yanzu ma ta zamantudiya fa akhbarat Aisha annabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abinda masu gidan Barira suka fada mata fa qala sai manzon Allah ya ce da Aisha khudhiha lissafa kudin basu washtardi lahumul wala'a yi musu sharadin cewa su riƙe alwalayci fa innamal wala'u liman a'tak maza Allah ya ce yake Aisha ki san da cewa alwalayci na kasancewa ga wanda ya yanta bawa ba dai ba su alwalecin suke so manzo Allah ya ce yi musu sharadin ce nasu ne an gane ku kenan za su gane menene kuskurarsu anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara kudaitar da Aisha akan wannan aiki na alkhairi da ta yi niyyari shine manzo Allah ya ce kuziha yace lissafa kudin ba su an gane ku washtarti lahumul wala'a yi musu sharadin alwalecin ce nasu ne kamar yanda su suke so fa innamal wala'u liman a'ataka amma fa ki san da cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yanta kenan ba nasu bane tunda ba su suka yantar da ita ba ke kika yantar da ita kamar yanda bayani zai zo nan gaba fa fa'alat aisha radiyallahu anha aisha sai ta aikata ta lissafa kudi ta ba barira ta kai ta damka musu thumma qama rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi nas sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'a fa hamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa wa asna alaihi ya kyautata masa yabo yabon da ya dace da shi thumma qala sannan sai manzo Allah yace amma ba'du bayan abin da ya gabata na godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata masa yabo manzo Allah sai yace fa ma balu rijalin yashtariduna shurudan laysat fi kitabillahi manzo Allah yace mi ya samu wasu mazaje suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah amma balu rijalin manzo Allah yace mi ya samu halin wasu jama'a an gane ko lafazin rijal anan la mafhuma lahu koda mace ce ce take da bawa in ta yantar da an gane ko idan ta sayar da shi wanda ya sayi shi in ya yantar da shi to alwalaci na shi ne amma balu rijalin manzo Allah yace mi ya samu jama'a yashtariquna shurudan za su ringa gitta wasu sharuda laysat fi kitabillahi sharadan da ba sa cikin hukuncin Allah manzo Allah sai yace kullu shardin laysa fi kitabillahi dukkan wani sharadi wanda baya cikin hukuncin Allah manzo Allah yace fa huwa batil sharadi ne batacci duk sharadin da mutun yayi in dai baya cikin hukuncin Allah to wannan sharadi ne wanda yake batacci manzo Allah sai yace wa in kana mi'ata sharadi koda ya kai sharadi 100 wannan mubalaga ce ko sharadi 1000 ne kai in dai baya cikin hukuncin Allah to batacciyar sharadi ne ba maganar awaiwaya a dura da shi manzo Allah sai yace qada'ullahi ahaqqu hukuncin Allah shi yafi cancanta da akali wa shartullahi awthaq sharadin Allah kuma shine yafi amincewa wa innamal wala'u liman a'tak manzo Allah yace alwalaici na tabbata ga wanda ya yanta bawa anan kenan a takaice mun gane da yanda ita wannan baiwar Allah masu gidanta suka nemi cewa ta hada musu wani gurgudu na kudi domin ta yantar da kanta kuma ta zo wajen Aisha Allah ya kara mata yadda cewa ta agaza mata kuma ga yanda masu gidanta saboda suna da kwadai game da abin duniya suka yi sharadin cewa sai dai in su ne za su dau alwalaici to da yake kasancewar sharadin da suka yi sharadi ne fatacce manzo Allah ya ce ma Aisha ta yi musu da'a akan wannan ta yadda cewa sharadin nasu ne alwalaicin nasu ne an gane ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai fito ya nuna musu kuskurensu aka yi akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin jama'a ya huduba ya nuna ma jama'a cewa duk sharadin da aka yi in dai baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 manzo Allah ya ce ba tacce ne ba za a lura da shi ba dan haka hukuncin Allah shine mafi cancanta da aka bi sharadin Allah kuma shine yafi kowane sharadi amincewa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna musu yace fa innamal wala'u liman a'tak kusan da cewa alwalaici na tabbata ga wanda ya yanta duk wanda ya yanta bawa shi yake da alwalaicin sa dan haka wannan hadisi a takaice yana nuna mana ita dora fansa kenan karkasa kudi da za a yi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza har akai lokacin da za a yi da biya abu ne wanda Allah ya shar'anta mana inda a ce kuskure ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yin haka bai dace ba dan haka sai ya tabbatar da su akan adadin abin da suka dora mata na ukiya 9 cewa kuma za ta hada kowace shekara za ta ba su kenan ukiya kina wannan yana nuna mana karkasa kudi wanda yake na dora fansa zuwa wani ajali wannan abu ne wanda Allah ya shir'anta mana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka. Sannan wannan hadisi fa'ida ta biyu yana nuna mana halaccin neman rance in har mutum yana da bukata. Idan wata bukata ta bujiro maka ba laifi bane ka je ka nemi cewa a ramta maka kuɗi domin ka biya bukatunka, kamar yanda ita nan barira Allah ya kara mata yadda ta nemi cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta taimaka mata. Taimakon yakan iya kasancewa ta hanyar rance, yakan iya kasancewa kuma ta hanyar sadaka ko kyauta. Dan haka wannan hadisi yana nuna halaccin mutum ya nemi rance a ramta masa in har wata bukata ta bujiro masa. Sannan abu na uku wanda hadisin yake karantar da mu shine halaccin dora ma bawan da ba shi da kuɗi fansa, ko da ba shi da dala, ba shi da wata sana'a, to wannan ba laifi bane akan iya dora masa fansa. In an dora masa fansa dole zai je ya nemi sana'a wadda zai nemi kuɗi ya biya masu gidan shi wannan kuɗi domin ya zamanto da. A gane ku, ka rayu barira ba wata sana'a ba gare ta, amma masu gidan da suka dora mata fansar cewa za ta hada musu kenan ukiya tara a kowace shekara, kenan za ta bada ukiya dai tsawon shekara tara. To wannan yana nuna cewa duk bawan da baya da dukiya, baya da sana'a, ya halatta a dora masa fansa. Ba sharadi bane kenan sai yana da dukiya ko yana da sana'a, in ma baya da sana'a kenan zai je ya nema. Kaga in ba shi da dukiya zai iya zuwa ya nemi cewa wani ya taimaka masa domin ya biya wannan kuɗi da aka dora masa. Sannan fa'ida ta hudu, wannan hadisi yana nuna mana ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu akan iya dora masa fansa. Misali, bawa ne yake aure da baiwa, to wannan baiwa masu gidanta in sun ga dama sukan iya dora mata fansa, kamar yanda barira baiwa ce mijinta bawa ne, amma masu gidanta suka dora mata fansa, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi inkari akan haka ba. Kenan wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin ma'aurata idan bayi ne ya halatta a dora ma ɗaya fansa daga cikinsu, in gaba ɗaya ma za a dora musu, wannan duka kuma ba laifi ba ne. Sannan fa'ida ta biyar, wannan yana nuna mana bawa idan aka dora masa fansa, kuɗaɗen da aka yanke in dala ta rage to matsayin bawa yake sai ran da ya biya. Idan masu gidanka suka dora maka cewa miliyan goma za ka hada musu, idan jikaɗe ta rage baka kawo ba to matsayin bawa kake. An gane ku, in shekara dari za ka yi baka kawo wannan jikka to matsayin bawa kake, sai ran da ka cika wannan jikka sannan ka zama da. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk bawan da aka dora masa fansa aka kayyade masa lokacin da zai hada kuɗi, idan yana da kuɗi take yanki ya hade ya kawo ya lissafa ya ba masu gidan to take yanki ya zama da, ba dole bane sai an kai wannan ajali. Idan suka ce je ka kawo miliyan goma ka zamanto da, ka je ka samu wannan kuɗaɗe take yanki ka lissafa ka ba su to take yanki mutum ya zama da, ba dole bane sai an dau wannan ajali. Dan haka Aisha ta ce in suna bukatar na lissafa musu kai tsaye na ba su. An gane ko, amma tare da cewa alwalaicin kina wani, Aisha ta ce yanzu zan ba su, ba ma sai an kai shekara tara ba. Sannan fa'ida wadda take ta bakwai, wannan yana nuna mana halaccin sayar da bawa ba ta, an gane ku, wato sayar da bawa amma da sharadin yantawa. Idan kana da bawa wani ya ga bawan naka yana bukata to ba laifi bane a nan kai masa sharadin cewa zan sayar maka shi, amma sharadi shine ka yantar da shi. Sharadi ka yantar da shi kenan, a nan in ya yarda ya amince to wannan sharadi dole a tabbata a kan shi, zan sayar maka da wannan bawa amma da sharadin ka yantar da shi. Kamar yanda a nan ita Aisha sayanta ne za ta yi kuma ta yantar da ita, don haka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kuziha, manzo Allah yace ki saye ta kuma yi musu sharadin cewa alwalaicin naki ne. Kenan kaga kai tsaye Aisha tana sayanta yantar da ita za ta yi, an gane ku, kai tsaye yantar da ita za ta yi, kenan a nan ya halatta kenan a sayar da bawa da sharadin yantar da shi. Fa'ida wadda take ta takwas, mu tabbatar da cewa sayar da baiwa mai aure wannan ba saki bane. Idan kana da baiwa tana aure da wani bawa, an gane ko, tana aure da wani da, idan ka saida ta to wannan saidawa da kamata ba saki bane ba. anga tana nan tare da mijinta in ma da ne ko bawa ne wannan mijinta ne wannan sidawa da aka mata wannan bai bude auren ba sai dai in shi mai gidanta mijinta shine ya saye ta kenan matsayin shi na da yana aure da baiwa mai gidanta ya daga ta a kasuwa zai sayar da ita ya zuba kudi ya saya idan ya saye ta kenan aure ya bude ta ta zama baiwa shi amma in dai wani ne ya saya can daban wannan aure yana nan ba abin da ya same shi dan haka ita Barira da Aisha Allah ya kara mata yadda ta saye ta ta yantar da ita tana nan kan aurenta kamar yanda shi mijin zabi aka bashi kamar yanda bayan wannan zabi aka ba Barira kamar yanda bayani zai zo nan gaba sannan kuma wannan yana nuna mana wato sayar da ita baiwa baya halatta wato ga shi wanda ya saye ta kenan ya take ta me yasa saboda kasancewar tana karkashin mijinta in kana da baiwa kenan baiwar tana da aure sai ka sayar ma da wani baiwar to shi wanda ya saya baiwar shi ce lalle ya saya amma bai da yancin da zai take ta me yasa saboda tana da aure baiwa ce wanda take mai miji galibu kenan mun yi bayanin cewa baiwa wadda take da aure ya halatta a sayar da ita to wanda ya saye ta bayyana da halaccin kenan ya kusance ta ta hanyar saduwa ko wani jin dadi domin baiwa ce wadda take mai aure sannan fa'ida ta goma daga cikin hadisin wato shugaba wanda ya dora ma bawansa fansa wannan baya da yancin da zai hana bawan ya je yi sana'a idan kuka kulle yarjejeniya da bawanka ka dora masa fansa to baka da yancin da zaka hana shi ya je yi sana'a ka bar shi ya je ko ina yake so ya je ya nemo kudi kai dai kudi zai kawo ya hada maka kenan anan yancin ka ya dan rabu maimakon da bawanka ne sai abinda kaga dama zaka sashi to anan baka da yancin da zaka hana shi yin sana'a dole ya je yi sana'a domin ya samu kudi ya hada ya baka ya zama tola fa'ida ta 11 wannan hadisi na nuna mana halaccin duk mutumin da yake cikin wata bukata cikin wani tsanani to ya halatta wato yaje ya nemi a taimaka masa ya roki cewa a taimaka masa wani abu domin yaje ya biya bukatun shi an gane ko anan mu gane akwai bambanci tsakanin kai roko a taimaka maka ko kuma bara ita bara sadaka ce kake nema shi kuma roko wanda yake da wadata wanda ma yake da hali sai dai abin da ya gujiro masa ya wuce karfin wadatar shi anan zai iya roƙon jama'a cewa su taimaka masa domin ya biya wannan bukata kamar yanda ita anan Barira tace ma Aisha fa'ini ni tace Aisha ki taimaka mu kaga anan ta nemi cewa a taimaka mata roƙon Aisha ne tayi ta taimaka mata akan wannan kudade kenan tayi kokari ta biya sannan wannan hadisi fa'ida ta 12 yana nuna mana halaccin neman agaji da mace wadda take mai aure mace wadda take mai aure za a iya neman agajinta an gane ko a nemi cewa ta taimaka kamar yanda anan Barira ta zo ta nemi cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta taimaka mata wannan kuma neman taimako bai ke banta ba da mace ko namiji ne yakan iya neman abinda baya da hali in ya ga wadda take da hali zai iya neman cewa ta taimaka masa akan haka shine dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma Barira inkarin neman taimako da agaji da ta yi na Aisha fa'ida ta 13 wannan kuma yana nuna mana halaccin mace ta yi tasarrufi a cikin dukiyarta mace tana da yanci a cikin dukiyarta ta yi alkhairi ta yi duk wasu abubuwa ba tare da ma izinin mijinta ba kamar yanda anan Aisha bata nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka sai ta ce in har kina bukata in lissafa musu kudin take yanke in yantar da ke amma alwalaici na wani kaga sai bayan wannan al'amari ya gudana sannan Aisha ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga yanda masu gidanta suka faɗa to dan haka mace kenan tana da yanci a cikin dukiyarta ta sayi abinda take so ko ta sayar da abinda take bukata ko ta dauka ta yi kyauta ko ta yi sadaka ko ta yi menene tana da yanci a cikin dukiyarta sai dai anan ana buƙatar ta shawarci mijinta me yasa saboda kasancewar ƙara tushe wata kafa wadda take ta banna in ya jahilci hukunci na addini sai ya ga cewa kaman tarina shi in za ta yi wani abu kenan ba ta faɗa masa an gane ko kenan anan me za a yi ta hanyar kenan faranta zuciya da dadadawa mace koda kina da dukiya zaki wani abu to ya dace ki shawarci mijinki ki nemi ra'ayin shi da shawaran shi wani ina bukatar zan yi kaza mi ka gani kenan in akwai abin da yafi dacewa yakan iya baki shawara anan in kin ga shawaran shi ta bi taki kenan a lokacin nan kuma sai ki dauta shi ki aje naki to dan haka anan Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce je kiki gaya musu in suna so sun amince zan hada wannan ukiya ta take yake in ba su to anan kenan yana nuna mana halaccin mace kenan ta yi tasarrufi a cikin dukiyarta ta yanda ta ga dama wannan kuma yana daya daga cikin mahasin na musulunci domin shi ya ba mace irin wannan yanci fa'ida ta 14 wannan hadisi yana nuna mana bayar da dukiya game da neman lada wannan ibada ce mai zaman kanta kaga anan Aisha da ta hada wannan kudade za ta ba barira ta kai ta ba masu gidanta domin ta zaman tudiya wannan lada ne na Ubangiji subhanahu wata'ala Aisha take nema wata ibada ce mai zaman kanta kaga ai ba dan barira tana da dukiya Aisha ba kwadan abin da yake wajen barira yanzu wanda ya nemi cewa a taimaka masa kai kwadan wani abu a wajen sa kaga amma yanzu misali na san wannan bawa ne mai kokari yana da dukiya kuma gashi ba yadda magada anan ina iya zuba kudi ko nawa ne in saye shi in yantar da shi saboda kasancewar in ya mutu tunda ba yadda magaji kenan ni zan iya gadan shi kenan dan haka anan kenan mutun ya zuba dukiyar shi game da neman lada wannan ibada ce wadda take mai zaman kanta Aisha ba dan tana da wani yantiri dangane da barira ba Aisha tana neman lada ne da sakamako na Ubangiji subhanahu wataala sannan fa'ida ta 15 wannan hadisi yana tabbatar mana dukkan wani sharadi wanda yake batacce wanda ya saba ma hukuncin Allah to wannan ba a zartar da shi koda an yi sharadin ba a zartar da shi dole za a tada shi dan haka manzon Allah ya ce ma Aisha lissafa kudin ba su kuma yi musu sharadin yasa saboda sharadi ne wanda yake batacce ya ci karo da hukuncin Allah dole za a tada shi koda an yi fa'ida ta 16 wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da yayi alkhairi yayi kyauta game da bawan da aka dora masa fansa ya lissafa kudin ya bashi shi bawan ya kai tuta kiyanki ya zama da kenan ba sai kudin da bawa bai nema idan wani ya taimaka masa ya hada masa kudin ya je ya biya takiyanki ya zama da sannan kuma wannan hadisi yana tabbatar mana alwalaici na tabbata ga shi wanda ya yanta bawa wanda ya yanta bawa kenan shi ya cancanci alwalaici kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innamal wala'u liman a'ata kusan da cewa alwalaici na kasancewa ga wanda ya yanta bawa fa'ida ta 18 wannan hadisi yana nuna mana an shar'anta mana yin khutuba da wa'azi idan wani al'amari muhimmi ya taso idan wani al'amari a cikin jama'a muhimmi ya taso to abinda ake bukata malamai da limammai su fadakar da jama'a su nuna musu hukuncin Allah subhanahu wata'ala game da wannan al'amari dan haka anan da su suka yi wannan sharadi domin kwatan abin duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin jama'a yayi godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo manzon Allah yayi khutuba yace me ya samu jama'a suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah manzon Allah yace duk wanda yayi sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 manzon Allah yace ba ta ce sannan wannan hadisi yana nuna mana wato idan fa'ida ta 19 kenan idan mutun zai fara khutuba ko darasi ko wa'azi to abinda ake bukata ya buda da godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata masa yabo an gane ku duk wa'azi idan za a yi ko khutuba ko darasi to abinda ake bukata farko a buda wannan darasi da godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da kyautata masa yabo dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai khutuba ce zai musu amma sai ya buda da yabo na Ubangiji subhanahu wata'ala da godiya gare shi sannan fa'ida ta 20 wannan hadisi yana nuna mana an so mutun ya zo da lafazin amma ba'd domin lafazin amma ba'd yana nuna wato shine rabewa tsakanin kenan abin da ya gabata na godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da sakon da ake so a isar ma jama'a da manzon Allah yayi godiya ga ubangijinsa ya kyautata masa yabo sai yace amma ba'd sai yace fa ma balu rijalin yashtaruna shurudan laysat fi kitabillahi to wannan amma ba'd har ma wasu malamai suna fassara fadar Allah subhanahu wata'ala wa atainahu alhikmata wa fasl alkhitab cewa annabi Dawud ubangiji subhanahu wata'ala ya masa kyautar fasl alkhitab wato shine kenan kalima ta amma ba'd duk da cewa babu dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa annabi Dawud shine farkon wanda ya fara cewa amma ba'd wasu malamai suna cewa balma usbun sa'ida al-ayadi shine ya fara cewa amma ba'd sannan fa'ida ta 21 wannan hadisi yana nuna mana salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen inkarin duk wani abin da ya saba ma shari'a idan mutun yayi laifi ba a buƙatar ka bayyana ka ce wane me yasa kai kaza ko ka zo ka ce me yasa wane yayi kaza wa'azi abinda ake buƙata kai riga ba wuya Hausawa suka ce kowa yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake idan ka zo kai wa'azi me yasa jama'a suke aikata kaza shi me laifin ya san da shi ake kuma zai gyara dan babu wata fa'ida game da bayyana mai laifi a ce me yasa wane yayi kaza wannan kuma zai iya kawo cikas gaskiyar da ake buƙatar a gaya masa ya ki karba me yasa saboda an kunyatar da shi a cikin jama'a to dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya san su wane ne masu gidan mariha amma sai yace amma ba'al sai yace fa ma balu rijali me yasa mu jama'a me yasa mu mazaje yashtariuna shurudan fi laysat fi kitabillahi suke gitta wasu sharuɗa sharuɗan da ba sa cikin hukuncin Allah kaga anan kenan waɗanda suka yi laifi sun san da su ake kuma shi ma wanda bai yi laifin ba kenan daga ran nan zai fa'idanto akan haka to dan haka abinda ake buƙata mai wa'azi wa'azi ya zama turiga ba wuya ba a buƙatar ka ringa kamar ka nuna mutum wannan kwata-kwata baya dacewa fa'ida ta 22 na halatta mutum ya ringa tsara karshen zancensa domin ya kayatar ya zamanto akwai dadin sauraro wanda larabawa suke kiran shi asaja an gane ko asaja karshen kowace kalima ya zamanto dai ne kamar yadda in ka dauki alqur'ani kusan haka ne yanzu misali ka dau karshen suratu maryam dalun dalun zaka iske a gaba kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afara aital ladhi kafara bi ayatina wa qala lahu tayanna malan wa walada aqala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-azabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda har ka je kusan karshe dalun dalun ya karshe to haka idan ka dau surori na al-qur'ani kusan haka ne to wannan shine ake kira da as-saja anan mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi qada'ullahi ahaq wa shar'ullahi awsaq fa innamal wala'u liman a'ta kaga karshen kenan kalima ta farko qada'ul jumla ta farko qada'ullahi sai yace ahaq kenan kafun ne sai yace wa shar'ullahi awsaq shi ma kafun ne sai yace fa innamal wala'u liman a'ta amma abinda ba a bukata mutun ya kallafa ma kansa kace sai kai saja musamman a wajen addu'a da zaka ji wasu malamai suna kallafa ma kansu karshen kowace kalima sai ya zamanto dai to wannan kwata-kwata baya dacewa sannan fa'ida ta 23 wato halaccin mace ta gana da ƴar uwarta mace tare da cewa mijin yana nan a zaune dangane da abinda ake jin kunya ma'ana mace takan iya ganawa da ƴar uwarta mace su dan yi kuskus kai miji kana zaune baka san ba me suka faɗa kamar yanda ita anan Barira ta zo ta iske Aisha manzon Allah yana zaune amma bai san ba me aka faɗa sai da Aisha ta faɗa masa kaji yanda muka yi kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ga Barira akan wannan ganawa da suka yi da Aisha Allah ya kara mata yarda sannan fa'ida ta 24 wato shine anan mace din ta ɗan tabawa mu tabbatar da cewa tana ita za ta dau alwalaicin sa an gane ko mace takan iya daukan alwalaici kamar yanda namiji yake iya daukan alwalaici mace din ta ɗan tabawa ko ta ɗan tabai wato alwalaicin wannan bawa nata ne in bawan ya mutu baya da magaji gaba ɗaya wannan mata ta ɗan tar da shi ita za ta gaje shi sannan kuma fa'ida ta 25 shine alwadaici ba a sayar da shi ba a kyauta da shi yanda ba za ka iya daukan dan uwanka ka saida ko kai kyauta da shi ko ka bada shi sadaka to haka alwadaici shi ma ba a kyautar shi ba a sadaka da shi ba a sayarwa in ka yanta bawa kawai ya zamanto maulakinka baka da yancin kai kyauta ko ka sayar da shi ko kuma wato kai sadaka da shi fa'ida ta 26 wato shine tabbatar zabi ga baiwa wanda take aure da bawa in aka yantar da ita domin barira lokacin da aka yantar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to a yanzu fa kina da zabi in ma ki ci gaba da zama da mijinki bawa ko kuma aure ya warbu barira tace ina ai ni bazan ci gaba da zama da shi dole auren tashi yayi an gane ku dole auren tashi yayi to dan haka kenan anan tana da zabi in mace ta baiwa take aure da bawa in ta zaman tudiya to tana da zabi in ta ga ta iya zama da shi a matsayin sa na bawa auren su ya dore in ba ta iya zama ba kuma dole a raba su sannan fa'ida ta 27 wato akan lura da yauci wato a wajen kafa'a kenan dan shi bawa ba kufu indiya bane ba an gane ku iya musulma ba yanda za a yi aura mata bawa ba daidai da ita bane matsayinta ya wuce matsayin shi dan haka iya dole sai dai daya aure ta daya kan iya auren baiwa amma ba yanda za a yi iya a aura ma bawa an gane ku bawa sai dai yaje ya auri baiwa wanda take kwatankwacin sa fa'ida ta 28 wannan yana nuna halaccin mata su shiga cikin gidan mutum an gane ko kowan da yake ba dan uwansu bane kuma ba tare da izinin shi ba sawa'an yana cikin gidan ko baya cikin gidan in dai akwai wata maslaha ta addini amma fa ba irin mata ƴan guduruso ma waɗanda in suka shiga to kura za ta biyo baya wannan kana iya taka musu duki koda ƴan uwanta ne duk wanda ka san za ta tada maka wata hayaniya a gida ko mun kusacinta da ita to kana iya taka mata duki ka hana amma ba dole bane ba mace in za ta shiga cikin gidanka dole sai ta nemi izininka an gane ko kamar yanda barira Allah ya kara mata yadda ai ba izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta nema ta shiga sawa'an mijin yana cikin gidan ko baya cikin gidan wannan ba laifi bane ya halatta sannan fa'ida ta 30 ta 29 wato shine tambayar malami dangane da al'amuran na addini duk wani abu wanda ka jahilce shi na al'amarin addini to ka je ka tambayi malami kamar yanda anan Aisha Allah ya kara mata yadda yaya aka yi da suka yi sharadin cewa sai dai su za su rike alwaraicin barira Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kaji abin da suka faɗa manzon Allah ya ce da safa musu kudin kuma yi musu sharadin alwaraici ya tabbata ga wanda ya yanta bawa fa'ida ta 30 shine halaccin wato mutum ya biya ma wani wanda ake bin shi bashin da yake kansa idan dan uwanka ana bin shi bashi to ya halatta in ka biya masa wannan bashi yayi kamar yanda anan Aisha da aka dora ma Barira fansa ai Barira ake bin bashi za ta hada ukiya tara a tsawon shekara tara Aisha tace in sun yarda sun amince yanzu in lissafa miki ki kai musu to wannan yana nuna mana idan ana bin mutum bashi in wani ya biya masa wannan ya biya fa'ida ta 31 wato anan na nuna mana wato miji mutum yakan iya ba matar shi fatawa game da abin da yaga cewa akwai wata maslaha a ciki sai ka ba ta fatawa ka ce mata tayi kaza tayi kaza tayi kaza kamar yanda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba Aisha fatawa yace kuziha washtarti lahumul wala manzo Allah yace sayyata kuma yi musu sharadin alwalaici me yasa saboda akwai maslaha game da Aisha Allah ya kara mata yadda ta yantar da wannan baiwa me yasa saboda ga sakamakon lada na yanta bawa a wajen Ubangiji subhanahu wataala da Aisha za ta samu sannan fa'ida ta 33 wannan yana nuna mana haƙƙin Allah shi ya fi kowane haƙƙi dole shi za a gabatar akan haƙƙi wanda yake na dan adam domin manzon Allah ya ce qada'u llahi ahaqqu sai ya ce wa shar'u llahi awsaq dan haka haƙƙin Allah shi yafi kowane haƙƙi girma shi ake gabatarwa hukuncin Allah shi yake sama da kowane hukunci fa'ida ta 33 hukuncin alkali an gane ku ba hukuncin alkali da zai yi akan kuskure baya canza hukuncin Allah duk abinda alkali zai zartar da shi na hukunci indai ya saba ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan baya canza hukuncin Allah kaga anan kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Aisha ji kiki musu sharadin cewa su suke da alwalaici manzon Allah sai ya ce fa innamal wala'u liman a'tak wato alwalaici na tabbata ga wanda ya danta kaga inda alkali zai zartar da hukunci hukuncin da ya saba ma hukuncin Allah to wannan baya canza hukuncin Allah wannan hukunci na shi kuskure ne in an gano kuskuren dole za a tada a sake hukunci yanzu misali muka zo muka yi ciniki sai nayi sharadin cewa ni zan riki wannan alwalaici alkali ya zartar da hukuncin wannan yayi takarda daga baya sai ya gano cewa ashe hukunci alwalaici na tabbata ga wanda ya danta to dole zai tada wannan hukunci kenan wanda ya danta bawa shi zai riki alwalaicin bawansa fa'ida ta 34 wato yin bayani ta fuskar aiki ya bi bayani ta fuskar zance a gane ko kai bayani a aikace ya fi kai ta fuskar wannan wato zance kenan a nuna ma mutum yanda abu yake a aikace ya fi kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Aisha yi musu sharadin a gane ko Aisha ta yi sannan manzon Allah ya tashi a cikin jama'a ya musu bayani yake cewa duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 manzon Allah ya ce batacce ne sai ce hukuncin Allah shi ya fi dacewa game da biya kuma sharadinsa shi ya fi amincewa sai yake cewa alwalaici na tabbata ga wanda ya yanta bawa kaga a aikace ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu wannan in ka koma karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana arwalla ta fuskar bayani a aikace kuma an kawo masa ruwa yayi arwalla dai bayan dai manzo Allah ya nuna cewa ga yanda arwalla take kamar yanda wani bakawi ya nema ya nuna masa haka kuma Usman Allah ya kara masa yadda a aikace ya karantar da jama'a yace ga yanda arwalla take yanda ko ga na yace haka na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fa'ida ta 35 a duk lokacin da wani abu ya taso a cikin jama'a ta musulmi to dole ne malamai su fito su yi bayani an gane ko ba maganar ajaba ki a kyale dole a fito a yi bayani kamar yanda wannan al'amari da ya taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jama'a ya tsaya ya yi khutba ya nuna musu cewa wani yasa jama'a suke irin wannan kuskure ya nuna musu cewa duk wanda ya yi sharadi in dai baya cikin hukuncin Allah to sharadi ne wanda yake batacce ko da ya kai sharadi dai kaga wannan yana nuna duk lokacin da wani al'amari ya taso to ana buƙatar malamai su fito su yi bayani su ma al'umma bayani su nuna musu daidai al'amari yanda yake sannan kuma wannan fa'ida ta 36 yana nuna duk mutumin da ya saba ma shari'a wannan ba laifi bane akan iya masa Allah ba dai akan iya masa Allah ba dai kamar yanda a dunkula annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyama masu gidan barira Allah wa dai domin me yace cai me ya samu jama'a suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah sai yace duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 manzo Allah yace batacce ne kaga wannan kamar ana musu Allah wa dai ne akan sun zo da abu abinda ya saba shari'a sannan kuma wannan fa'ida ta 38 yana nuna mana halaccin karbar labari na mutum daya ba maganar cewa sai an zo da wani sun zama biyu ko uku kamar yanda malaman Hanafiya suka yi sharadi akan haka su ba sa karbar wai labarin mutum daya musamman a bangaren akida to shi kuma in dai hadisi ya inganta labarin mutum daya a kowane bangare na ibada akan iya kafa hujja da shi akida ko ibada ko mu'amala sannan kuma wannan yana nuna mana ashe duk lokacin da za a sayar da kaya kudi hannu ya fi muhimmanci akan kasa kudi cangu-cangu lokaci kaza a bada kaza lokaci kaza a bada kaza yanzu wanda zai tasa kudi ya baka a lokaci guda ka yi kwadayin ka sayar masa da kaya sama da wanda sai da sanne-sanne ne zai baka dan haka anan Aisha dan su kwadaita kenan su yadda da wannan abu Aisha tace in har suna bukata a yanzu zan hada musu kudin gaba daya abinda za a baka a shekara tara aka ce a yanzu take yanke za a baka kaga wannan zai kwadaitar da kai akan cewa kai yadda ka tabbatar da wannan ciniki fa'ida ta 40 wannan kuma yana nuna mana halaccin sayan abu wato da kudi wanda wannan yana nuna mana halaccin sayan abu tare da jinkirta kudi kenan zuwa wani lokaci, kamar yanda anan kenan sun yarda za su dora mata fansa amma hada kudin sai a tsawon shekara tara kenan. Wannan da kudi ne kamar kudi guda ne kenan wanda za a bada a lokaci guda kenan. Ya halatta a karkasa lokaci kaza a bada kaza, lokaci kaza a bada kaza, lokaci kaza a bada kaza, wannan ba laifi bane. Sannan kuma wannan yana nuna mana ashe mu'amalar mutanen Madina a wannan lokaci suna mu'amala ne da kukiya kenan, wani abu ne wanda ake auna kudade domin suna amfani da kudade da rahi da dananiya. Dan haka anan kenan su kukiya kin ne suka mata sharadin cewa za ta hada musu kukiya tara kenan a tsawon shekara tara, a duk shekara kenan za ta bada kukiya guda. Sannan kuma wannan yana nuna mana karbar labarin mace koda baiwa ce, an gane koda baiwa ce in ta rawaito hadisi dole za a karbi wannan hadisi in dai ya cika shirdan sa ya inganta. Sannan kuma wannan yana nuna mana lalle duk wasu al'amura muhimmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tashi a cikin jama'a ya hau kan minbari ya bayyana labari ya isa ko ina. Wannan haka ake bukata kenan malamai su fito su yi bayani akan duk wani abu idan ya taso muhimmi a cikin al'umma, ba a bukatar a ja baki a kyale. Idan wani abin da ya kamata a yi a fito a gaya ma jama'a domin su aikata su amfana da abin da za su aikata na ibada. Idan wani abu ne wanda suke aikatawa wanda bai dace ba sai a fito a ba jama'a bayani a nuna musu rashin dacewarsa. Wannan hadisi ne mai matukar fa'ida. Ibn Khuzaimah da Ibn Jarir littattafai suka wallafa manya-manyan littattafai akan wannan hadisi shi kadai, suka dinga kokarin fitar da fa'idodin da suke ciki. Wani malami da ya wallafa littafin akalla ma sai da ya fitar da fa'ida dina bin daya sama da fa'ida 400 akan wannan hadisi. Kaga a takaicen kusan 40 ne wanda wani malami ya tatu su, an gane ko wannan kowace fa'ida inda za mu koma za ka gane gabar da aka ciro wannan fa'ida. Duk da cewa wani lokaci sai an jama'a riwayoyin domin akwai riwaya da za ka samu wani kari nan an samu kari nan an samu rage. To idan ka harhada waɗannan riwayoyi gaba ɗaya za ka yi ta fitar da fa'idodi sun wuce a lissafa. Shi malamin sai da ya fitar da fa'ida sama da 400 wanda bayani ya gabata mutumin da ya abka ma iyalinsa a cikin wata na Ramadan. Wani malami da ya ɗau wannan hadisi sai da ya fitar da fa'ida 1,000 wanda akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iske da na Ummu Sulaim yake ce masa ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. A wannan kalima kadai al-Imam Shafi'i sai da ya fitar da fa'ida 60 akan wannan. Al-Imam Shafi'i fa'ida 30 ya fitar, Ibn Salah ya ƙara 30 ta zama 60, Ibn Hajar da yazo sai da ya ƙara 60 suka zama 120 akan wannan kalima kawai. Kuma kowace fa'ida mas'ala ce ta addini. Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, Nugair sunan wani tsuntsu ne da yaron yake wasa da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taro da yazo sai bai ga tsuntsun ba, ashe tsuntsun ya mutu. Manzo Allah sai yake ce ma yaron ya Aba Umair, kina ne yaron ne, ya Aba Umair ma fa'ala Nugair. To a gargashin wannan kalima ce Ibn Hajar sai da ya fitar da fa'ida 120. To dan haka wannan hadisi na Barira yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda suke masu matukar fa'ida wanda sun wuce a lissafa, wanda malam ya shigo da shi ne a nan kawai dan ya nuna mana sharadi a cikin ciniki na halatta in dai bai saba ma hukuncin Allah. In ya saba ma hukuncin Allah ko da ya kai sharadi 1,000 to wannan sharadi ne wanda yake batacce. Dan kada ka takaita akan 100 ka ce manzon Allah ya ce walau kana mi ata sharadi, ka ce in ya kai 101 kenan ya inganta, a wannan mubalaga ne komun yawan sa kenan. In dai ya saba ma hukuncin sharadi, hukuncin Allah, to wannan dole za a watsar da shi, ba za a lura da shi ba. Kamar yanzu misali in sayar maka da babur in ce kar ka hau, aje shi za ka yi kai ta kallo, kaga da ka saya kai ka saya ne dan ka hau. Wannan sharadi da na maka sharadi ne wanda yake ya ci karo da hukuncin Allah. Ko in sayar maka da babur in ce kar ka yi kyauta da shi, kar ka saida, kar ka ba wani shi, wannan shi ma sharadi ne, sai a yi ciniki. Amma wannan sharadi ba za a lura da shi, ba za a yi la'akari da shi ba. nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك